jama'a barkanku da wannan lokaci sashen Hausa na murya Amurka ne a Washington yake muku magana a wannan hantsi kan mitoci da dama da suka hada da mita 17 da 25 da kuma 60 a Nigeria ana kama mu a tashar mu ta FM mai zango 205 da kuma gidajen rediyoyin amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya a kuma ana kama mu a duniyar gizo ta internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a sunan ku da hutawa da haduwar mu ta biyu da ku a wannan lokaci Aliyu Mustafa Sakwata ne muka dawo tare da Baba Yakub Makeri domin gabatar muku da shirin kamar yadda muka yi muku alƙawari dazu bayan labaran duniya za ku ji tattaunawa ta musamman da muka yi kan yadda zaben Donald Trump a matsayin sabon shugaban Amurka zai shafi dangantaka ita Amurka din da kasashe musamman na musulmi da kuma batutuwan da suka shafi tattalin arziki diplomasiya da sauransu
inda Afrika za a zabe da an zabi Hillary Clinton amma Amurkawa sun zabi nasara kama ana jikin dan babu da haka wanda yake musulmi
bayanan dai kamar dan tasha
wala kamar dan tasha tare ya kashe ragon layya
na farko dai akwai fushi da haushi da yawa daga cikin Amurkawa suke da shi musamman Amurkawa farin fata wadanda wasu su dama ba su zabi shugaba Barack Obama ba
ba shamiyyar shi ba aka zaba shine aka
maganin gaskiya ita ce akwai kalamai da dama da yayi ɗaya daga ciki shine cewa da yayi zai hana musulmai shigowa ko kuma zai koye su daga ƙasar
ana dubin kamar wawa ne amma shi ya san abin da yake ya san wa yake ma makalamin nan
kaga idan ka duba nahiyar mu ta Afrika ɗaya daga cikin dalilan da ya sa shi Donald Trump yake kushewa Hillary Clinton shine ya ce manufofinta musamman a Libya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo tashin hankali ta yawa daga cikin alƙawuran nan da ya ɗauka ya yi su ne bisa jahilci saboda bai fahimci irin nauyin mulki ba musamman irin na Amurka.
A wannan burga ce kuma barazana ce don a ɗauke shi.
To wannan duk ɗanɗano ne na zauren da za mu shiga in mun gama ba ku labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. A yau Alhamis ne sabon shugaban Amurka da aka zaba Donald Trump zai yi bayyana shi ta farko a fadar shugaban Amurka ta White House tun bayan da ya hada abokiyar takarar tashi Hillary Clinton da ƙasa a zaben da aka yi shekaran jiya Talata. Dan takarar na jam'iyyar Republican zai sadu da shugaba mai ci yanzu ne Barack Obama inda za su tattauna akan matakan miƙa mulki ga shi Trump din bayan an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu na shekara mai zuwa. Obama wanda ya yi wa Hillary Clinton campaign sosai ya ce kowa ya san bambancin ra'ayi da ke tsakanin shi da Donald Trump amma kuma a cewarsa yanzu siyasa ta kare su duka Amurkawa ne kuma muradun Amurka kawai suka tasa a gaba. A halin yanzu kuma mutane na kasar Kenya inda iyalan shugaba Amurka mai ci yanzu Barack Obama suka samu asali. Mutane da dama suka kyautata zaton Hillary Clinton ce za a zaba don ta ci gaba da ayyuka da dan uwan nasu ya faru. Wata mace mai suna Sara Asafo Ajayi, wata ƴar fafutuka ƴar asalin Ghana, ta ce ta yi sha'awar ganin shugaban Amurka mace ta farko. Charles Ebuni, mai fashin baki a kan harkokin ƙasa da ƙasa a Kamaru, ya nuna matuƙar damuwar shi ga irin ƙwarewa na Clinton a kan harkokin gwamnati na shekaru da dama, amma duk da haka ba ta samu damar ɗirewa a kan mulkin Amurka ba. Dimbin mutane a nahiyar Afirka na ci gaba da bayyana damuwarsu ga irin sauye-sauye da suke ganin Trump ɗin zai aiwatar. Da alaman za a samu tafiyar hawainiya a harkokin hukumar kula da baƙi, musamman waɗanda za su fito daga nahiyar Afirka zuwa Amurka, inji Francis Kwame na ƙasar Ivory Coast. Ya ce abubuwa za su yi tsanani sosai, ya kuma ce bai ji daɗin nasarar Trump ba. Tuni wasu shugabannin Afirka da 'yan siyasa a ƙasashen Kenya, Afirka ta Kudu, Uganda, Tanzania, Burundi, Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo, Somalia da sauransu suka aike da saƙonnin taya Trump murna. Shi ma Barack Obama, ɗan uwan shugaba Obama, ya aike da saƙon tayin murna ga Trump ɗin wanda ya baiwa goyon bayansa. Wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai game da zaɓen na Amurka, duk da cewar 'yar takara da 'yan ƙasar Somalia da ke zaune a nan Amurka suka so a ce ta ci zaɓe, wato Hillary Clinton ba ta yi nasara ba. sun samu abin murna sanadin nasarar da wata matashiya ƴar ƙasar Somalia din ta samu a zaben da aka yi na ƴan majalisar dokoki mai tarihi a jihar Minnesota. Matashiyar mai suna Ilhan Umar, mai shekaru 34 da haihuwa, tsohuwar ƴar gudun hijira ce wanda aka zaba a majalisar dokoki ta jihar Minnesota, wanda ya maida ita ba Amurkan Somalia ta farko da ta shiga majalisa a cikin ƙasar. Iyalan Umar sun shigo nan Amurka ne tana da shekaru 12 bayan sun yi shekaru 4 a sansanin ƴan gudun hijira mafi girma a duniya da ke Kenya na Dadaab.
Ina da mutane biyu da suke wakiltar manyan kasashen mu biyu da muke wa shirye-shirye zuwa Afirka, wato Nigeria da Niger. Da farko ma ta da Professor Isuhu Yahaya na Jami'ar Yamai da kuma Barista Aminu Gamawa daga birnin Abuja, lauyi mai zaman kansa. Professor, da kai zan fara. Na san mutane suna ta cewa wannan zabe da aka yi a Amerika ya ba kowa mamaki domin abin da ba a zata ba ya faru. Daga inda kake kallon wannan zaɓen, me kake ji yasa aka samu wannan sakamako da ba a zata ba?
To, ni bai ba ni ba mamaki a ni dai, tunda Amerikawa suke zaɓe, sun zaɓi wanda suke bibin ya zanta ya yi mulkin ƙasarsu shekara 4. Kuma abin da ya sa suka zaɓi Donald Trump, don kamar Hillary Clinton ya zan abin ga kamar ake cewa system, kamar cikin mulki ce shekara kusan 30 da ƴan bisa tana cikin komi da ita ake huldawa. Kuma nake ganin abubuwa da yawa sun zo bisa bayan ta, wanda yake bisa dace ba su ne suka sa.
Kamar me da me?
Kamar harakar email kin nan da ake zance, kamar harakar siyasa Amerika yau shekara kusan 30 zuwa 35, kowane lokaci tana cikin komi da ita ake yi.
Saboda haka daman ka san ran za ta faɗi a zaben nan?
Ni wanda na gane za ta faɗi ga sondage kin nan da ake bibin kwana uku ka a yi zaɓe, Donald Trump hawa yake. Ita ko tana yin ƙasa. To in aka yi lissafi aka ƙara bibin gaba, kamar za ya wuce ta, kuma Allah ya sa wuce ta. Amma Donald Trump, inda Afirka za a zaɓe, da an zaɓi Hillary Clinton, amma Amerikawa sun zaɓi waɗanda suke gani nasara harahwata, wanda yake bai da darajar tamata, bai da magana ta ƙwarai, bai da kamar ana dibin ɗan babule haka, wanda yake mutum ne
gayanan dai kamar ɗan tasha.
Wala, kamar ɗan tasha kare ya kashe ragwallayya. Amma Amerikawa sun ga shi ne yake bisa Hillary Clinton, bisa mace, don ya jagori jagoran ƙasarsu shekara 4 na nan gaba.
Malam Aminu, ka zauna Amerika, ka san Amerika, mun yi maganar zaɓen nan kafin a yi shi, kuma tun a wancan lokaci ka bayyana fargabar cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙare. Daga me kake ji ya faru ne?
To, a gaskiya idan muka duba irin matsayin da Amurka take da shi a duniya, a siyasance, a harkar tsaro, harkar tattalin arzikin ƙasa, harkar diplomasiya, ƙasashe da take da kima, kuma a tarihance mutanen da ke jagoranta da yin shugabanci a ƙasar nan mutane ne masu kima, mutane ne masu basira. Kuma a baya, ko dukkan jam'iyyu ɗan takarar da suke tsayarwa, za a ga cewa ɗan takara ne da kusan kowa ya yarda cewa ya dace. Amma a wannan karo, maganar gaskiya, ita ce yanayin al'amuran siyasa a Amurka sun canja. Ni a tawo fahimtar abin ya ban mamaki. Mamakin da ya bani kuma shi ne, idan muka duba tarihin shi wannan bawan Allah Donald Trump, irin kalaman da ya yi, da kuma lokacin da ma ya shigo siyasa, da kuma irin hore da ya samu a jam'iyyarsa. Mutane da dama suna ganin, an aka duba tarihi, duk wanda ya yi irin abin da ya yi din zai wahala a ce ya ci gaba da siyasa, ma balle a ce ya ci zaɓe. To, amma ina ganin abin da ya faru a wannan karin shi ne, na farko dai akwai fushi da haushi da yawa daga cikin Amurkawa suke da shi, musamman Amurkawa farin fata, waɗanda wasunsu dama ba su zaɓi shugaba Barack Obama ba. saboda hakan nan da aka zabe shi yayi wannan shekaru 8 da aka mulki suna ganin kamar kasar yanzu ta canja ta zama kamar ba ta su ba suna ganin baki suna shigowa suna ganin kasar akwai yan mabiya addinai da dama akwai kuma an kamar an karba abubuwa kamar irin auren jinsi da sauransu so da yawa daga cikin su irin wayannan ya bata musu rai so pushin da suke da shi sai irin su Donald Trump kuma suka yi amfani da shi domin har zuka su domin nuna musu cewa kamar yanzu kasar ta fita a hannunku in ba ku wani abu ba to kasar ma nan gaba ba za a gane ta ba to kaga wannan akwai wannan wato idan muka duba abin da ake cewa racism nuna wariyan
launin fata ba
wani abu ne da yake launin fata wani abu ne da yana nan a siyasar Amerika abu na biyu kuma shine su kansu manyan jabiyu guda biyu na Democrat da Republican za ka ga cewa kamar ƴan kasan sun gaji da irin yanayin yadda suke gudanar da al'amura suna so a ce an samu wani sabon fuska ko sabon mutum
ne wanda ba ma dan siyasa ba
wanda ba dan siyasa ba shi yasa in ka duba na farko ko da ita a jam'iyyar Democrats ma in ka duba zaben fudda guni da aka yi ai da kiyar ita Hillary Clinton ta sha waɗanda matasa suka fi goyon bayansa ai Bernie Sanders ne amma aka yi iya abin da za a yi ba tsaye da shi ba ita aka tsaye da ita wannan ya nuna cewa tun ma a jam'iyyar Democrat din an samu baraka barakar kuma ita ce sun fi so a ce an samu wani sabo mai sabon manufofi da ra'ayoyi an tsaye da shi ba tsohon ɗan siyasa wanda ake ta gani kullum ba
to professor ya bari mu koma yanzu an dai ta kare an zabi Donald Trump kuma dole duniya ta yi aiki da shi ya wannan kake gani zai shafi cuɗanyar Amurka da sauran ƙasashen duniya musamman na wannan Afirka
to aka diba Donald Trump a Amurka harafata su suka zabi Donald Trump amma Donald Trump ba jam'iyyar shi ba aka zaba shi ne aka zaba mai kan a zabe shi jam'iyyar shi ita ke da rinjaye ga Congress
majalisar dokoki ba har yanzu kuma haka din ne
wala da Sena ti suke da rinjaye kenan Donald Trump ana cewa zuci Amerikawa tana ga hannun dama tunda suna ga tare da waɗanda suke da ra'ayi conservator waɗanda suke da ra'ayin da to bisa Afrika shi bawa Allah Barack Obama mai shirin barin gado shekarar shi 8 yana mulki a ƙasar Amerika amma bisa siyasa Amerika zuwa Afrika me ya saki babu abin da ya saki kenan Amerikawa sun dauki sun zabi ba Amerika dan yayi mulkin Amerika dan ya dibi manufa Amerika dan ya dibi ƙarfin Amerika to da Donald Trump wanga babu wani sauyi a gani na wanda za ya zawa a gaggauci
ha wajen magana yaki da ta'addanci da su boko haram da sauransu da Amurka ta shiga tana da hannu a ciki kana ganin shi ba zai nuna wani kuzari ko sha'awar ci gaba da wannan tara hada kai da kasashe irin su Niger da Nigeria kamar da Chad da sauransu ba
to bisa wannan harakokin Donald Trump kamar jahili ne bai san wani abin inda duniya ta sa gaba ba inda in ba dan in ba inda kasar shi ba Amerika abin da ke cikin ta ba me ina ganin kamar in ya jawo kusa da shi kewayen shi waɗanda suka san manufa watakila za su sashi hanya amma ita siyasa Amerika ba ta sakewa inda Hillary Clinton ta aka zaba ko koshi bai saki wani abu wanda yake da zurfi ga wadda siyasa Amerika zuwa ga relations international shi yake tahi ga tahiyar ƙasa da ƙasa ƙasashen Amerika da ƙasashen duniya tunda yau shi ya riga ya faɗi abinda zai yi in an zabe shi baya san baƙa fata bai san talaka bai san ɗan shinuwa ko wani iri shi waɗanda suka zaɓe shi harfata Amerika kuma harfatan ma waɗanda ba su yi dogon ilimi ba waɗanda suke dibin kama an wanda suke zuwa immigrate wanda suke zuwa daga kasashen waje
masu tsatsauran ra'ayi kenan ko
kamar wanda immigrate wanda yazo daga kasan waje zuwa America
yawa
kamar hotauci suna dauki arzikin America
to naji
shi ne suka dauke
shi to Malam Aminu ka san kowa san makalamin da Donald Trump ya lokacin da yake campaign cewa zai hana musulmi shigowa America da sauransu ya kake ganin dangantaka America da kasashen musulmi za ta kasance a karkashin Donald Trump
to maganar gaskiya ita ce akwai kalamai da dama da yayi wanda munanan kalamai ne kuma mutane da yawa sun yi Allah ware da shi a jam'iyyar sa da kuma jam'iyyar adawa da ma ƴan wasu kasashe ɗaya daga ciki shine cewa zai hana musulmai shigowa ko kuma zai koye su daga kasar na farko dai Amurka kasa ce da ake gudanar da al'amura a bisa doka shugaban kasa ba zai waye gari kawai ya ce da wane da wane da wane a tattara a koye su ko kuma da wane da wane kar a bar su shigo ba akwai tsari akwai dokoki to na farko dai akwai musulmai da yawa wanda Amurkawa ne saboda hakan nan an ba su kariya a gargashin kundin tsarin mulki bai sai kore su ba bai sai hana su shigowa ba haka zalika a harkar diplomasiya akwai dokokin kasa da kasa da suka ce idan misali kamar headquarter majalisar dinkin duniya tana Amurka tana nan a birnin New York idan misali jakada ko wani yazo zai shiga dan musulmi ne Amurka ba ta da huruman da za ta hana shi shigowa saboda addinin sa sai dai in kamar mai laifi ne kuma ana da shaidan cewa ya aikata laifi to a ta fahimtar shine wannan kalaman da yayi ina ganin sun fi muhimmanci a lokacin zabe wajen jawo hankalin waɗanda suke da wayannan ra'ayika amma tun hawansa idan muka duba kalamin da yayi na karban amincewa da nasarar da ya samu za ka ga cewa ya fara tausasa kalamansa kuma ni a irin yadda na fahimci al'amuran siyasa musamman na Amurka ina ganin akwai abubuwan da kawai ya faɗe su ne shaci faɗi lokacin zaɓe saboda daɗin magana da kuma jawo hankalin magoya bayansa waɗanda a aiwace ba zai yiwu aiwatar da su ba wani abu da yake da muhimmanci kuma da nake so in yi tsokaci akai shine batun tambayar da kai batun nahiyar mu ta Afirka ina ganin harkokin kasashen waje a Amurka yawanci ko da an samu canjin gwamnati za ka ga cewa akwai abubuwan da duka jam'iyyun biyu suka yi ittifaki a kai kansu ya haɗu misali shine muhimmancin kare tsaron Amurka da kuma muhimmancin tabbatar da cewa duk abin da zai bunkasa tattalin arzikinta an yi shi to kaga idan ka duba nahiyar mu ta Afirka ɗaya daga cikin dalilan da yasa shi Donald Trump yake kushewa Hillary Clinton shine ya ce manufofinta musamman a Libya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo tashin hankali a wannan nahiya musamman ma abin da muke gani a yau to wannan ya nuna cewa lalle ko shi ba shi da zurfin ilimi tabbas in aka kafa gwamnati masu ilimi ne za su yi aiki tare da shi kuma za su ba shi shawara wani abu da ya kamata mu gane shi ne tsaro ɗin abin da ya shafa Amurka ba wai sai abin da yake faruwa a Amurka kawai ba Amurka tana da yarjejeniyoyi da ta yi da kasashe kamar Najeriya da sauransu akan yadda za a bunkasa tsaro so ina ganin wataƙila wannan abu ne da ba za mu iya cewa a yanzu ga abin da zai yi ba sai mun jira mun ga kamun nuna yanzu
to ta fannin Professor Isu ta fannin tattalin arziki da cewa Donald Trump ya ci zaɓe an ce hannayen jari a kasashe da dama na duniya ba ma Afirka kaɗai ba sun faɗi sannan ko maganar da shi Malam Aminu ya taɓo na kasashen musulmi nan ya kake ganin Donald Trump zai yi da matsayin yakin da Amurka take a kasashe irin su Syria da kuma alaka ta da kasashe irin su Saudi Arabia
to shi dai Donald Trump demagogue ana cewa wanda an yi sanin shi da maganganu da kalamu wa'anda wasu ba na gari bane kuma wannan yana yin su bisa ana dibin kamar wawa ne kamar dan tasha ne amma shi ya san abin da yake ya san wa yake ma makalamin nan saboda wanda yake shugaban shi shine zai yin zabe to lalle inda washi ake zabe da ba shi bane ake dauka amma an dauke shi yau Amurka sun zabe shi saboda suna dibin shine na kwarai to bisa haraka musulmi Donald Trump ya gwada in ba nasara ba har fata bai san wani kuma har fata ma sai wanda yake kamar cikin karkara kuma wanda yake kamar aikin shi an kame mai aiki.
Amma Professor Yusuf, kamar yadda kuka ce, wannan abubuwan yayi domin ya burge mutane domin ya ci zabi, ya kuma ci zabi, amma kamar da Malam Aminu yake faɗa, wasu abubuwan sai dai ya faɗa don ba za a bari ya iya yin su ko da yana so yin su aiko.
To ban sani ba wanda zai bari, tunda shi ba jam'iyyar shi bace aka zaba. A gane wannan. Shi ne aka zaba tunda mahi zakarun jam'iyyar shi sun kware mai baya.
Amma kuma dole ya aiki ayyada ɗaya jam'iyyar duk da cewa ya kada su sauran mutanen da ke cikin gwamnati ko?
Babu wata manufa tunda sai ya aiki da su, tunda in bai aiki da su ba da wa zai aiki?
Yawwa, Malami ne kake cewa ne?
Yawwa, abin da nake cewa shi ne dan kara akan gabar da Professor ya bari, shi ne wato idan ka zama shugaban kasa akwai wato abubuwan da zaka iya yi kai daya, amma a irin tsari da ake da shi na Amurka, wani abin dole sai an kai shi gaban majalisa. Kuma sanin ka ne, sani na ne, da yawa daga cikin har ma kakakin majalisar ma akwai abubuwa da dama da shi Donald Trump dan takara ya faɗa, wanda suka fito suka ce su wannan ba ra'ayinsu bane, ba
ra'ayinsu bane.
So kaga yanzu misali idan ya ce in akwai wata doka kamar da ya ce zai soke dokar kiwon lafiya ta Obama nan da aka tanadi, kaga ba zai kawai fito rana ɗaya ya ce ya soke ta ba, dole sai an kai ta gaban majalisar kafin a canja ta. Idan ya ce misali akwai mutane da za a yi doka a hana su shigowa, ba wai kawai shi kaɗai zai yi dokar nan ba, dole sai an kai ta gaban majalisa an tattauna akan ta. To ni zan da nake yi shine, yanzu tunda har ya hau kan mulkin, kuma kai ka san al'amarin mulki, ni na tabbata da yawa daga cikin alƙawuran nan da ya ɗauka ya yi su ne bisa jahilci, saboda bai fahimci irin nauyin mulki ba, musamman irin na Amurka. Wataƙila yanzu idan aka fara ba shi cikakken bayanai dangane da abin da ya shafi tsaro da abin da ya shafi manufofin ƙasar, wataƙila zai da fahimtar cewa ashe wasu daga cikin abubuwan da ya faɗa din yayi ka tobara.
Professor Yusuf, ɗaya daga cikin abubuwan da Donald Trump ya faɗa da ya tada hankalin mutane, musamman waɗannan mutane da kake magana, ƴan gudun hijira ko kuma ƴancin rani da sauransu da ke fitowa daga wasu ƙasashe ba na Afirka kaɗai ba, na ma ko ina, shine da yake cewa musamman mutanen Mexico cewa da ya ci mulki gashi zai wuta. Yanzu haka da muke magana, duk da maganar da Malam Aminu yake na cewa ba zai iya wannan abin ba, akwai da yawan su da suke cikin tashin hankalin cewa hakan nan za ta yi, don na samu labari daga wasu mutane da suke cewa ƴaƴansu ma suna musu kukan cewa yanzu za mu tashi mu bar America kenan. Me kake ji game da halin da su irin waɗannan mutane suke ciki ne, Professor?
To wallahi, wada dan wannan nawa ya hodi, ni ma ina goya mai baya, kamar ba yiwa zan can campaign wagga da aka yi, kamar ta zan ta ɗan tasha, kamar ta zan kamar campaign wadda ake Afirka, campaign ta ƙare ya ci zaɓe, kenan
burga ce kawai.
Wannan burga ce kuma barazana ce don a ɗauke shi. Yanzu da aka ɗauke shi, manufa iko bai barin shi ya yi abubuwan da yake barazana da su da ya yi campaign da su. Yau wani mutum ne daban wanda yake da matsayin shugaban Amerika, ya kusa zama shugaban duniya, kenan abubuwan da yake zai yana lissahi da duniya gaba daya, tana shirin shi, duniya na idan duniya yana gare shi. Kuma wannan zuwa Mexico da yake zancan zai yin bango,
zai katanga ba,
zai katanga da kudin, ma har da kudin kamar lada ne kudin ƴan Mexico, wannan barazana ce ba ni tsammanin yana yiwuwa.
Professor Yusuf, me yasa ke ganin Russia take jin dadin Donald Trump ya ci zaben nan?
To wallahi, Russia na dibin kamar shi Vladimir Putin, in aka diba duka rayuwar shi, aikin shi ba sani ba, da English ake cewa espion, kama ɗan biɗan leƙon asiri wanda zai girka, zai kera, zai bunƙasa ƙasar shi. Kuma yana dibin kama Hillary Clinton tana cikin masu ikon Amerika yau da shekara 30-35 zuwa 40 kenan, ita tana cikin wanda suke da wani lissahi daban. Jazan Donald Trump kama wawa, kuma wanda ake iya dibin kamar ana iya mai wayo, watakila nike ganin shine Vladimir Putin yake ganin kamar za su ta iya su za su zama daya.
To na ji Malam Aminu, na ga ita ma Isra'ila tana murna, na ga Netanyahu yana cewa ya ji daɗi da aka zaɓi Trump, me yasa zai ji daɗi?
To na farko dai zan so ni ma na bayyana maka irin ta fahimta dangane da dangantakar Russia da kuma shi Donald Trump. Na yadda ta bayanin da professor yayi kan cewa ɗaya daga cikin dalilan da yasa ita Russia musamman shugabanta Vladimir Putin suke goyon bayan Trump ko kuma suke na'am da nasarar da ya samu shine a baya an samu tsama tsakanin gwamnatin shugaba Obama da ita kasar Russia, musamman in ka dubi irin abin da ke faruwa a Syria da abin da ya faru a Crimea da abin da ya faru a Georgia. So an samu wannan sa'insa da manufofin jam'iyyar Democrat waɗanda a ƙarƙashin ta ne ita Hillary Clinton ta yi aiki a matsayin sakatariyar gwamnatin Amurka. Saboda haka sun san ra'ayinta kan abubuwa da yawa kuma sun yi mu'amala da ita. Za su fi so su samu sabon mutum waɗanda watakila za su fi fahimtar juna tare da shi. Ni ina ganin abin da ya faru kenan. Dangane da Isra'ila kuma da abin Falastinawa. Idan ka duba ra'ayin shi Donald Trump, an wannan shine wani abu da ya kamata mu fahimta game da shi. Wato ainihin sa ba mutum ne da Republican bane, ainihin sa ma ɗan Democrat ne. Amma da abin siyasa ya dan kusa ne ya karkata ra'ayinsa zuwa jam'iyyar Republican har aka kai ga wannan mataki har yazo lashe zaben shugaban kasa. Saboda hakan nan a ra'ayoyinsa sun caccanja. Ra'ayinsa na farko akan abin da ya shafi rikici da ke tsakanin Falastinawa da kuma Isra'ila shine Amurka bai kamata ta je ta shiga ta yi dumu-dumu a ciki ba, kamata ya yi ta tsame hannunta ko kuma ta zama kamar alƙali kar ta goyi bayan wani ɓangare.
Mu hanzarta minti ɗaya rage mana mu kammala. Na'am.
To masu ba shi shawara ne suka gaya masa cewa kamata ya yi ya fito ya goyi bayanta. Ina ganin shi Prime Minister Isra'ila ya fito ya yi yabawa Donald Trump ne. Ba wai dan yayi amince da shi ko yana son sa sosai ba, sai dai dan kawai kowa yana so a ce wannan sabon gwamnati da za ta shigo sabon gwamnati ne da suke da kyakkyawan dangantaka da ita. Amma ina gani da yawa daga cikin Isra'ilawa sun fi so da a ce Hillary Clinton ne da shi.
To maya da malami to jama'a kun saurare mu muna tattaunawa kan abin da ya biyo bayan sakamakon zaben da aka yi Amurka inda Donald Trump ya yi nasara kan Hillary Clinton, kuma muna tattaunawa da Professor Isu Yaya na Jami'ar Mai da kuma barista Aminu Gamawa a Najeriya. Mun gode musu da lokacin da suka dauka. Malamai mun gode kwarai da gaske. Kuna jin sashen Hausa na murya Amurka ne a Washington DC, inda nan karfe 2:27 na dare fa labarai a takaice.
Hukumar zaɓe Ghana ta tabbatar da 'yan takara na shugaban ƙasa su bakwai a babban zaɓen ƙasar da za a yi ranar 7 ga watan Disamba. 'Yan takara da suka yi nasarar shiga zaɓen kuwa, wanda suka yi jagorantar jam'iyyu guda 6 da wani ɗan independent, sun kwana a hukumar zaɓen jiya Laraba a birnin Accra wurin shirya hotuna yadda za su bayyana a kan takardar zaɓen. 'Yan takarar da suka samu amincewa ɗin kuwa sun haɗa ne da wanda suke wakilta, wato jam'iyyar CPP ta Kwame Nkrumah, da kuma jam'iyyar NDP ta uwar gidan tsohon shugaba Rawlings Nana Akunaidu, ita ce ta biyu. Jam'iyyar NDC mai mulki ita ce ta uku, sa'annan jam'iyyar PPP tana ta hudu. Babban jam'iyyar adawa ta NPP kuma ita ce ta biyar. Sa'annan jam'iyyar PNC mai alamar kwakwa tana ta shida, sa'annan kuma ɗan independent Jacob Osai yana na ƙarshe. Kasar Haiti ta kaddamar da wani gagarumin allurar rigakafi na amai da gudawa, wato cutar kwalera kenan, a sassa daban-daban a kasar biyo bayan hadarin nan na guguwar Matthew. Wannan gangamin da aka fara shekaran jiya Talata, ana sa ran shi ne mafi girma a duniya da ke auna mutane 820,000. Akwai wasu labarai 3,500 da ake zaton cutar ne na wato kwalera.
To a gaishe ku babato jama'a, abin da suka kenan a wannan shiri na mu na yanzu wanda shine na ƙarshe na wannan safiya. Sai can da asar Allah ya kai mu karfe 4 kenan agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 agogon mutanen Ghana. Muna fatan mu da muku da wasu sababbin labarai, sababbin rahotanni da sababbin shirye-shirye. Yanzu kan madadin abokin aiki na Babu Yakubu Makeri da Solomon Abodiya ya bada umarni da kuma injiniyoyin mu a nan Washington DC, inda muke misalin karfe 2:30 a jimu safan Sakwato ne. Ke fatan mun ba ku lami lafiya, sai anjima.